إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 21 جوات جماد الأولى shekara ta 1441 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma daidai da 16 ga watan 1 shekara ta 2020 shekarar miladiya zamu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala cikin littafin namu mai albarka littafin riyadus salihin wallafar babban malami Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Sharaf An-Nawawi Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa da rahama a wancan sati da ya gabata muna dai karatu ne a cikin kitabul fada'il wa matsalloko cikin babu fadl yawmil juma'a wa wujubiha والاغتسال لها والتطيب والتبكير إليها والدعاء يوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وبيان ساعة الإجابة واستحباب إكثار ذكر الله بعد الجمعة باب ديكي بياني غمدا فللران الجمعة دا وجبت اتسلر الجمعة دا مستابنت من وانكا هو وجبت ساعة a ranar juma'a da yin tsafta ranar juma'a da sanya turare da yin kwalliya da kuma yin duku-duku da asibanci don tafiya zuwa sallar juma'a da kuma addu'a ranar ita juma'ar da kuma salati wa annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi a wannan dai rana ta juma'a da bayani na wata sa'a ta amsa addu'a ita wacce take cikin ranar juma'a da mustabancin yawaita ambaton Allah madaukakin sarki bayan sallar juma'a to dukkan waɗannan abubuwan da malam ya ambata hadisan da zasu bayyana a cikin babin zasu bayani akan su wancan sati mun karanta hadisi ne guda daya yanzu kuma insha Allah ta'ala zamu tashi hadisi na biyu a cikin babin malam yace wa anhu qala wannan hadisin shi ma an karbo shi daga sahabi Abu Huraira yadda Allah ta kara tabbata a gare shi yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace man tawadda'a wanda yayi alwala fa ahsana alwudu'a ya kyautata alwalarsa thumma atal juma'ata sannan ya tafi zuwa sallar juma'a fastama'a wa ansata ya saurara ya kuma yi shuru lokacin da limami yake hudba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wanda ya aikata waɗannan abubuwan da muka ambata ghufira lahu ma bainahu wa bainal juma'ati wa ziyadata thalathati ayyam Allah madaukakin sarki zai gafarta masa abinda yake tsakanin wannan juma'ar da wata juma'ar mai kewayowa ko kuma juma'ar da ta gabata da kuma doriyar kwana uku da extra na kwana uku a kai kwana nawa kenan kwana goma wanda duk ya cika waɗannan sharadai da annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ambata Allah madaukakin sarki zai gafarta masa zunubin da ya aikata daga wannan juma'ar zuwa wacce ta gabata sati guda kenan kwana bakwai sannan kuma sai Allah madaukakin sarki ya kara masa wasu kwana uku a kai su ma za a haɗa su a gafarta masa kwana goma kenan annabi irada amince sai ya tabbata a gare shi yace wa man massal hasa wanda duk yayi wasa da tsakuwa lokacin da limami yake khutba yake kan mambari sai yake wasa da hannunsa da tsakuwar da ke cikin masallaci al hasa ita ce tsakuwi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fata tsakoyi ne saboda su ne azbe a cikin masallacinsa a lokacin masallacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi masallaci ne da ba tile bane ba siminti bane ko da babu ma ba ma yashi bane mai laushi ɗan tsakoyi ne haka kamar irin wanda ake jifan shi ɗan da su su ne azbe a masallacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to lokacin da mutum ya sa hannunsa a masallacin zai taba wani abu da su zai yi wasa ko abin da ya kama da haka to sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi bayani akan sa wa'ana duk wanda yake wasa da tsakoyin da suke cikin masallaci faqad laga haqiqa yi lagau to dukkanin kuma wanda yayi wasa da abin da shi ma yake gaban sa ko carpet ne ko tile ne ko siminti ne ko tabarma ko abin da yake gaban ka idan kana zaune a masallaci lokacin da limami yake hudba kai ma ka shiga ciki ba iya wanda ya wasa da tsakoyi kadai hadisin yake gasgatowa akan sa ba abinda da hadisi yake sunna mana shine idan ana huduba so ake mutun ya tsayi ya saurara abu bi ake bukatar mutun da shi kamar yadda hadisin ya bayyana na farko al insat shine mutun ya saurara kafin insat kuma shine al istima sauraro mutun ya shiru sannan kuma ya saurara idan mutun ya shiru baya saurara to bai bi umarnin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba dole ne bayan kai shiru kuma ya kasance limami kake hudu ba shi yasa malamai sun tattauna game da menene hukuncin sauraron khutba saboda galibi sai kaga masallatan mu hatta masallatan cikin gari ma irin namu ba na kauyuka ba ma ana samun kurakurai da yawa ana cikin hudu ba sai ga mutun ya zo na ta surutu da dan uwansa limami yana kan mambari yana hudu ba amma sai ga lokacin suka zo masallaci suna sauraron abin da limami yake fada na hudu ba amma labari yake ba abokin sa a lokacin suna tattauna akan wani abu na duniya ko kuma mutun yana zaune da dan uwansa koda ba tsaye yake ba suna tafiya za ka ga idan wani abin ya faru shi ma yakan bude baki yayin magana da dan uwansa to ya kamata a matsayin mu na musulmi mu san menene hukuncin yin magana lokacin da limami yake hudu ba to dukkanin dai abinda malamai suka karkare akan sa shine sauraron huduba da yin shiru lokacin da mutum yake da limami yake huduba wannan wajibi ne wajibi ne duk mutumin ko da yayi magana lokacin da limami yake huduba ya saba Allah Allah madaukakin sarki sai ya kama shi wannan shine fatawar mazhaban mutamalikiya da hanafiya da hanabila da wani kauli daga cikin kaulin shafi'iya duk abin da suka faɗa shine haramun ne ana cikin hudba mutun ya surutu dole ne mutun ya saurari khutba lokacin da yazo masallaci dole ne mutun ya shiru ya saurare ta yin magana a lokacin aikata babban laifi ne wanda yake haramu saboda Allah subhanahu wataala ya faɗa cewa wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamuna Allah madaukakin sarki cewa idza quri'al qur'anu idan ana karanta alqur'ani fastami'u lahu wa ansitu ku saurara sannan kuma ku yi shiru la'allakum turhamuna idan kun yi hakan Allah madaukakin sarki zai muku rahama babban malami Imam Ahmad dan Hanbal Ash-Shaybani yake cewa qad ajma'u ala annaha nazalat ala alkhutbati wassalam dukkanin malamai masana tafsirin alqur'ani sun hada akan wannan aya ta sauka ne akan khutba da kuma sallah khutba da sallah lokacin da ake sallah da kuma lokacin da ake khutba ba ana lokacin da ake khutba to dole ne mutun ya saurara fastami'u lahu wa ansitu haka nan lokacin da mutun yake cikin sallah fastami'u wa ansitu ina fata an fahimta saboda haka wajibi ne mutumin da yake zaune a masallaci limami yake hutuba ya saurara ya ji abin da limami yake faɗa shi yasa da yawa daga cikin malami suke ganin halaccin da kuma yiwuwar idan an yi hutuba da larabci a dawo a yi tarjuma ta da Hausa domin wanda baya fahimtar harshen larabci dan idan ka zo kai larabci na minti 30 wani babu abin da zai fahimta a ciki
bar ma su ne mafiya yawan wanda suke zaune a cikin masallaci to amma Allah idan ka fassara koda minti 5 ne kai Hausa to sakon da kake so ka isar a lokacin zai isa zuwa ga kunnuwan su amma kai larabcin ka kai kake jin kayanka da kai da ɗan tsiraru da kuke zaune a cikin masallaci amma sauran ammatun nasi mafiya yawan jama'a fa ba sa fahimta abin da kake faɗa saboda haka malamai suka ce babu laifi idan limami ya hudu ba da larabci ya fassara ta kai babu laifi ma idan limami hakan manbare innal hamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu zuwa ƙarshe amma ba'adu kawai sai ya barke da Hausa har ya gama da Hausa ya halatta dan babban manufar khutba ita ce isar da sako fadakar da mutane wa'azantar da mutane gargadin su da jan hankalin su to isar da sako ka gargadi mutane ka ja hankalin su wanda zai yi ne da harshen da mutum yake mai yake iya fahimta yake ji harshen da mutum baya jin sa ka zo ka isar mai da sako me ya fahimta a sakonka me sakonka yake cewa kai a bari cewa kai ayi bai sani ba saboda haka malamai suna gani ba matsala insha Allah ta'ala sannan akwai hadisin Abu Hurairah da yake cewa idza qala li sahibika anshit yawm al-jum'ah wal imam yakhutub faqad laghawta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace idan kace da dan uwanka ranar juma'a a lokacin da limami yake hudu ba kace masa yi shiruwa ne wani ne yake surutu a kusa da kai lokacin da limami yake hudu ba kai da zaka umarce shi kace yi shiru annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace faqad laghawta kai lagau menene lagau yan uwa lagau malamai suka ce shine sallar juma'a da kai baka da ladan juma'a za dai a baka a matsayin ka sauke farali ka zo sallar juma'a ka sauke farali ba abin ka bashi amma ladan juma'a baka da komai ba zaka samu shine faqad laghawta kai lagau to abinda malamai suka kalla annabi suka ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce wanda ya ce da wani yayi shiru yayi lagau to ya kuma shine magana ina fatan fahimta kada ku manta ba shi wannan amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar umarni fa yake kokarin yi da kyakkyawa ana abin da bai dace ba ne yace a daina amma saboda yadda aka tsorara na ba a so ayi magana lokacin da limami yake hudu ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace lagauta mutun ya lagau wannan amru bil ma'ruf nasa a wannan gurbi ba a bukatar sa me yake bukata shine yayi shiru shi ma ya saurara to wani zai ce ya zai kenan mutun zai ta magana kamar shiru kenan idan zaka iya masa ishara ya gane sai ka masa ishara misali babu laifi ka masa haka ishuru haka amma ka bude baki kai magana to kai maka shiga cikin laifi shi sa wata rana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana kan minbar yana hudba sai wani mutum ya shigo ana cikin hudba fa yana shigowa yace ya rasulullah mata sa'a ya manzon Allah washe ne tashin kiyama washe za a tashi kiyama shi abin da yake san ji kenan kawai yaushe ne ranar tashin alkiyama sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ci gaba da hudu ba sai bai saurare shi duk jama'a cikin masallacin sun ga abin yayi abin da bai dace ba shine mai magana lokacin da ake hudu ba sai suka yi masa ishara ishu haka ya artan ya rasulullah mata sa mutane suna ta masa ishara kai shiru malmala kai shiru amma ko sauraron su bai bai sai dai tambaya sau uku ana uku annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai kalle shi yace wai hak ma za a adatta la kai canka ana ce maka ishara ka ki gane wa to me ka tana da mata wannan kiyamar da kake tambaya me ka tana da to malli sha din a cikin hadisi shine sabai sun yi ishara wa wancan mutumi lokacin da yake ciwo yake annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi magana abinda yake aikatawa munkari ne to babu dama ai magana a lokacin amma ishara fa babu laifi babu laifi shi sa kun ga ai ita ishara ko da mutun sallama yake ta farilla ya latumti ishara ko ya latumti ishara kai mutun nuni da hannu ko kai masa nuni da murya idan mutun ya shigo yana ta kwalla maka kira kana cikin sallah babu laifi kai masa gyaran murya babu laifi ya tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin hadisin sayyidina ali dan abi talib radiyallahu anhu cewa idan na shigo wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana sallah a lokacin ni kuma ban sani ba idan na shigo ne masa sallama tana nahali sai ya mun gyaran murya sai ya mun isharar da na ji gyaran murya ayyam na san annan me yake a lokacin sallah yake shikenan sai na nutsu to da ishara da gyaran murya duk babu laifi idan mutun yana kusa da kai ana fotuba sai atishawa ko bai san hukunci ba sai zo ce maka assalamu alaikum shin zaka amsa shin zaka gaishe da mai atishawan can ba zaka gaishe da shi ba ba kuma ka amsa idan mutun ya atishawa ba zaka gaishe da shi ba ka ce masa rahmukallah ba idan mutun ya ce maka assalamu alaikum ba zaka ce masa wa alaikum assalam me yasa saboda malami suka ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana mutumin da zai umarni da kyakkyawa da hani da mummuna yayi magana lokacin da ake huduba min baba aula wancan shi ma yayi shiru kada ya ce kuma amma babu laifi lokacin da ake khutuba sai khatibi da yake kan mambari ya ambaci sunan manzon Allah ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu laifi kace me sallallahu alaihi wasallam wannan babu laifi a bisa zancen da ya farin jaki idan ka faɗa haka insha Allah ta'ala babu laifi a kanka saboda haka ƴan uwa idan muka kalli wannan hadisi da kyau za ku ga babban abin da yake karantar da mu na farko shine ranar juma'a idan mutun ya kyautata alwalarsa nan alwala kawai aka ambata ba ambace wanka ba ko kun ga wannan hadisi na ɗaya daga cikin hadisan da suke nuna mana cewa ashe yin wanka ranar juma'a abu ne mai kyau amma ba wajibi bane a bisa wani zance daga cikin zantuttukan malamai za mu zo mu ji bayani a gaba insha Allah ta'ala wasu sun ce dole ne sai an yi to amma ga wannan hadisi ya ce mana man tawadda fa ahsana alwudu'a thumma atal juma'a wanda yayi alwala ya kyautata alwasa sanata masallacin juma'a cikin hadisi kun ji an yi bayanin wanka ba wanka ba wanka a ciki fastama wa ansata sannan ya saurara kuma ya shiru غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى وانا حديثي إمام مسلم يفتد شيئا تكين إنغا تتن للتافنسا ما لم يسكتي لو كتند الإمام يكي هؤلاء إذن أقوي بكاتر يم مغانا مسمم إذن دشي الإمام زاوكي مغانا باب ليبي amma ku fahimta yan uwa aka ce idan akwai bukata ba haka kawai ba kamar yadda ya tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana kan minbari yana hudu ba wani balaraban kauye ya shigo yace ya rasulullah halakatil amwal wan qata'ati subul ya manzon Allah dukiyoyi fa sun halaka hanyoyi sun yanki fada Allah ayughithana ka roka mana Allah madaukin sarki ya shayar da mu ruwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai ce masa dan me kai magana ana huduba ba manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai hana shi ba sai ya daga hannu ya ce Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna annabi ya addu'a to sai malami suka ce idan akwai buƙatar yin magana babu laifi mutun ya magana ko shi limami idan ya maka huduba idan limami ya maka huduba ya maka magana afwan idan limami ya maka magana da kansa to babu laifi ka bashi amsa dan dama babban abin da ake buƙata ai kada wani abin da limami yake fada ya kubuce maka to yanzu limamin kuma ya bar huduba wani abin yake fada da to babu laifi zaka iya magana babu laifi idan ya tambaye ka kamar yadda ya tabbata wani ya shigo ranar juma'a annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe yana huduba sai annabi tsira da huduba ya tambaye shi yace kai raka'a guda biyu kafin ka zo na yace manzon Allah yace tashi kai raka'a guda biyu saboda haka babu laifi ko shi limamin ya magana ko kai kai magana wa limami idan akwai bukatar haka amma an ba bukata ba daidai bane sannan kafin limami ya fara khutuba zaka iya maganar ka haka nan idan limami ya tsaya tsakanin khutuba da khutuba babu laifi idan akwai wata bukata zaka iya magana haka nan idan limami ya gama khutuba kafin a tada sallah duk mutum zai iya magana sababban abin da ake nuni anan shine an hana magana ne lokacin asna al khutuba lokacin da limami yake kan tsaka da khutuba shine aka haramta magana amma lokacin da limami ba khutuba yake ba a lokacin wannan babu laifi mutum zai iya magana sai insha Allah ta'ala Allah madaukin sarki ya samu dace wannan hadisi shi ma an karɓo shi daga sahabi Abu Huraira yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ne cewa anhu shi ma daga sahabi Abu Huraira ani nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi qala yace as-salawatu al-khamsu والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن idza tunibatil kaba'ir. Wannan hadisi kamar yadda muka ji an karbo shi daga sahabi Abu Huraira, yadda Allah ya tabbata a gare shi, annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, yace as-salawatul khamsu, salloli guda biyar, wal juma'atu ila al-juma'a, da sallar juma'a izuwa wata sallar juma'a, wa ramadanu ila ramadana, da azumin ramadan izuwa wani ramadana, mukaffiratun ma bainahunna, yana kankare abin da yake tsakanin su na zinubai. Idza tunibatil kaba'ir, idan aka nisanci manya manyan zinubai. Wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da shi. Wannan hadisi shi ma ɗan uwa idan muka kalle shi da kyau na mana bayani game da wasu daga cikin abubuwan da suke kankare zinubai. Daga ciki akwai salloli guda biyar. Afwan. Salloli guda biyar tun daga kan sallar asubahi har zuwa kan sallar isha'i, kowace ɗaya daga ciki idan mutum yayi tana kankare abin da yake tsakaninta da uwarta. Idan mutum ya sallar asubahi, Allah maɗaukakin sarki zai kankare masa zunubinsa da ya aikata tun daga sallar isha'i zuwa sallar asubahi. Haka nan idan mutum ya yi azhar, Allah zai kankare masa zunubinsa tun daga sallar asubahi zuwa sallar azhar, haka sauransu ma suke. Amma kamar yadda muka sha bayani a baya, shi ne ƙananan zunubai ake bayani banda manyan zunubai. Haka nan wal juma'atu ila al-juma'a, daga sallar juma'a izuwa wata sallar juma'a. Shi ma idan mutum ya sallar juma'a, Allah maɗaukakin sarki zai kankare masa zunubinsa na waccan juma'ar da ta wuce zuwa wannan wacce muke ciki. Wa ramadanu ila ramadana, haka nan watan ramadana shi ma izuwa wani ramadana ɗin. Idan mutum ya azumci watan ramadana zuwa wani ramadana, Allah maɗaukakin sarki zai kankare masa abin da ke tsakanin shekara guda ɗin. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, yace mukaffiratun ma bainahunna, dukkan waɗannan abubuwan da muka ambata suna kankare abin da yake tsakanin su na zunubai. Idza tunibatil kaba'ir, amma sharaɗin shine idan mutum ya nisanci manya manyan zunubai. Rawahu Muslim, wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da shi. Wannan hadisi mun sha karanta wa da bayanin abin da yake da alaka da shi, mun sha karanta irin sa a baya. Saboda haka insha Allah ta'ala za mu wuce ba sai mun yi dogon sharhi akan sa. Hadisi na gaba anhu, wannan hadisi shi ma dai na Abu Huraira ne, wa Ali ibn Umar da kuma Abdullahi dan Umar, hadisi ne na haɗin gwiwa tsakanin Abdullahi dan Umar da Abu Huraira radiyallahu anhum, Allah ya ƙara musu yarda. Annahuma, cewa waɗannan sahabbai guda biyu, sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, sun ji manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cewa ala a'wadi minbarihi, akan katakon mambarinsa, akan mambarinsa kenan. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace layantahiyanna aqwamu aw wada'ihimul juma'a aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakunanna minal ghafilin. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace layantahiyanna aqwamun, wallahi ko dai mutane su daina an wada'ihimul juma'a, su daina kin zuwa sallar juma'a, aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim, ko kuma Allah ya rufi akan zukatansu. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gargadi mai zafi a cikin wannan hadisi, ya kawo lamul qasmi a farko, sannan kuma ya rufe ta da nunin tawkidi, wallahi ko dai mutane su daina abin da suke na kin zuwa sallar juma'a, haka kawai mutum ya ki zuwa sallar juma'a, babu wani uzuri da shari'a ta bashi dama zai iya zama ki zuwa sallar juma'a. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ko dai mutum ya daina wannan aiki, aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim, ko kuma Allah maɗaukakin sarki ya rufe a cikin zuciyarsa. me yake nufi da Allah ya rufe a cikin zuciyar mutum? Idan Allah ya rufe zuciyar mutum, ko zai kasance alkhairi ya daina shiga cikin ta sai shari. Gaba ɗaya alkhairi zai daina shiga. Zai kasance mutum ba zai iya inkarin abin da yake mara kyau ba, ba zai iya kuma ganin abin da yake mai kyau ba. Kaga wannan ba karamin tashin hankali ba. To ɗaya daga cikin abin da yake jawo wannan shine mutum ya daina zuwa sallar Juma'a. Manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce thumma la yakununa min al-ghafilina, sannan daga ƙarshe aqiban mutum shine zai kasance daga cikin gafalallu rafkanannu wanda ba su da wata manufa a rayuwa. Mutum zai kasance bai san inda yake ba, kawai yana bakauni a rayuwarsa, bai san inda ya nufa ba. Wannan hadisi rawahu Muslim, Imam Muslim ya fitar da shi. Akwai wani hadisi irinsa, kusan mai ma'ana irin tasa. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce man taraka salata juma'i, wanda duk ya bar sallar juma'a guda uku da ganganci haka kawai, juma'a ɗaya ta zo ta wuce bai je ba, juma'a biyu bai je ba, juma'a uku ta zo bai je ba, babu wani uzuri da shari'a ta iya karɓa akan rashin zuwansa. Tahawunan biha, annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce don wulakantar da ita sallar juma'ar, taba Allahu ala qalbihi, Allah madaukakin sarki zai yimki akan zuciyarsa. Aka ce yimki shine kamar a samu wata dalma a toshe zuciyar tasa. Duk wani abin alkhairi ne ya shiga ba, yanzu misali a ce kwano ne yana kula ko yana zuba, sai aka samu dalma aka liƙe wajen nan, zai ƙara zuba ba? Zai zuba ba. To yadda ka san ruwa ba zai zuba ba idan aka zuba shi a cikin kwanon da aka liƙe shi da dalma, to haka alkhairi ba zai shiga cikin zuciyar mutumin da Allah ya yanki a kanta. Haka hadisi ya tabbata daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Akwai babban malami Al-Manawi yake cewa abinda ake nufi da Allah zai yanki akan zuciya, sai yake cewa ay khatamallahu ala qalbihi wa mana'ahu alqafahu, Allah madaukakin sarki zai rufi akan zuciyar mutum ya kuma hana shi duk wata tausasawa ta Allah madaukakin sarki. Allah ba zai ba wannan mutumin ba. Waja'ala fi qalbihi al-jahla wal qaswa, sannan Allah madaukakin sarki zai sanya jahilci da bushewa da kekashewa a cikin zuciyarsa. Wasara qalbuhu qalbu munafiqin, zuciyar mutum za ta zuwa ta zama irin zuciyar munafiki. Allah ya kiyaye. Haka Imam al-Manawi ya faɗa. Muhammad ibn Ali ash-Shawkani yake cewa abinda ake nufi da mutum ya bar sallar juma'a guda uku ba fa abinda ake bari ka basu a jere ba. Idan ka basu a jere duk ɗaya ne ko ka basu a rarrabe, kai yace ma inda a ce duk shekara ka dauki shekara uku, kowace shekara kai fashin juma'a guda ɗaya ba bambanci, wannan hadisin ya hau kanka. An fahimta kuwa? Mutum ya shekara uku, kowace shekara guda ɗaya a samu sati da juma'a ta zagayo ya ki zuwa sallar juma'a da ganganci, wata shekara ma ya ƙara yi, wata shekara ma ya ƙara yi, to akwai barazanar Allah madaukakin sarki zai sanya rufi akan zuciyarsa. Yanzu dan uwa da Allah, ayyan musulmi nawa ne suke zaune ba sa zuwa sallar juma'a babu wanda dalili? Nawa ne? Tare da yadda Allah madaukakin sarki ajarta mu da masallaci ga su nan burji kala kala, ko karfe nawa kake sallah ka samu sallah, sai da kake samu sallah, ko nawa kake sallah? Wasu su tare 12 da rabi, wasu karfe 1, wasu 1 da rabi, wasu 2, wasu 2 da kwata, har masu 2 da rabi, har masu 3 saura ma akwai a garin da an kana su, in ka je zaka samu sallar juma'a. Amma wallahi akwai wanda ba sa zuwa sallar juma'a sai sun ga dama, wallahi. Kuma musulmi ne, ƴaƴan musulmi su musulmi ne, iyayensu musulmi ne, ƴaƴansu ma duk musulmi ne, amma wallahi ba sa zuwa sallar juma'a sai sun ga dama, suna nan. To kaga irin waɗannan Allah madaukakin sarki, manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, ba zai faɗi magana ta tashi ba. Ya gaya mana duk mutumin da ya bar sallar juma'a guda uku haka kawai, babu wani dalili, Allah zai sanya rufi a cikin zuciyarsa. Kai ta yaya za ka bar sallar juma'a guda uku, Allah ba zuciyarka a buɗe? Ba za ta yi ba, sai dan ka dawo ka tuba. In ka dawo ka tuba, kofar Allah madaukakin sarki a buɗe take ko da yaushe. Amma ba tuba kai ba, wani satin makana ne ma ka maimaita irin wancan aikin, to wancan abin narkon yana kanka. To duk wanda aka ce kuma Allah ya rufe akan zuciyarsa, duk batun ka samu wani rahama ko jin kai ko tausayi ko yin abin da ya kamata, wallahi ba za ka samu daga wajensa. Zai iya komai. Allah madaukakin sarki ya samu danci saboda haka ƴan uwa ba karamin ganganci bane mutun yake wa kansa da addinin sa yake zuwa sallar juma'a haka kawai ba karamin ganganci bane duk yadda za a yi ka samu ka tafi sallar juma'a ka je ka sallace ta a cikin mutane koda kai azhar wannan azhar din da kai bata dauke maka wancin juma'ar ba kawai abin da za a ce shine ka sauke faralli amma juma'ar da ka bari fa wannan narkon hadisin yana kan wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafin sa hadisi na gaba wa an ibn Umar radiyallahu anhuma an karbo wannan hadisi daga Abdullahi dan Umar ibn al-Khattab irda Allah ta tabbata a gare su yace anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqiqa manzon Allah tsira da amince tsara tabbata a gare shi yace idza jaa ahadukumul juma'ata falyaghtasil idan ɗayan ku zai je sallar juma'a yayi wanka makalli yadda lafazin hadisin yazo idza jaa ahadukumul juma'ata falyaghtasil idan ɗayan ku zai je sallar juma'a yayi wanka annabi ya faɗa abin da sigar me umarni sallallahu alaihi wasallam za mu karanta hadisan gaba ɗaya guda uku sai mu hada su mu bayani akan su duk suna bayani akan wanka wannan hadisi muttafaqun alaihi wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu an karbo wannan hadisi na kusa da shi daga sahabi abu sa'id al-khudri da Allah ta kara tabbata a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala haqiqa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ghusl yawm al-jum'a واجب على كل محتلم واجب على كل محتلم wankan sallar juma'a wajibi ne akan dukkanin wanda ya isa mafarki muhtalim shine wanda ya kai shekarun da zai iya mafarki ya fitar da maniyyi ma'ana ya balaga kenan wankan juma'a wajibi ne akan dukkanin mutumin da yake ya kai shekarun balaga wannan hadisi shi ma muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi ما ليت المراد بالمحتلم ابدا اكي نفي المحتلم البالغ شيني متوم دا يكي شيكارن بلغا والمراد بالوجوب ابدا اكي نفي دا وجبتي ا cikin wannan hadisi wujub wujub ikhtiyari shine wajabci na zabi ka qawli ar-rajul li sahibihi kamar mutun yace da dan uwansa haqquka wajibun alayya haqqin ka wajibi ne akaina wallahu a'lamu Allah madaukakin sarki shine ya fusani ابدا اكي نفي دا wajabci na zabi shine idan ka ga dama kai in baka ga dama ba ka bar shi wa an samara bin jund wa an samara radiyallahu anhu qala an karbo daga samura yadda Allah ta kara tabbata a gare shi sai qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai man tawadda'a yawm aljum'a wanda ya alwala ranar juma'a ya tafi masallaci dan ya salla to fa biha wa ni'mat wannan aikin da ya wadatar da shi ya isa masa wa man yaghtasala amma wanda yayi wanka fal ghusl afdal wanka shine falala to wadannan hadisi guda uku ɗin kuwa idan muka tattara su za ku ga guda biyu daga cikin su kamar abin da shi nuna mana cewa wankan sallar juma'a menene wajibi ne kun ga hadisi na farko yazo da shi ga umarni annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace idan ɗan kuje tafi sallacin juma'a fal yaghtasali wanka umarni annabi ya bayar wanda kwa kaida shine duk umarnin da yazo daga Allah ko daga manzansa aka dauke shi ne a matsayin wajibi har sai wanda dalili da yake nuna cewa ba wajibi bane yazo sannan kuma sai a kauda shi daga wajibi zai mustahabi ko abin da yake da alaka da haka hadisi na biyu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wankan sallar juma'a wajibi ne haka ya sarraha maganar wajibi ne akan dukkanin mutumin da ya kai shekarun balaga sai kuma hadisi na uku yace mana wanda ya alwala ranar juma'a ya tafi masallaci to wannan alwalan da ya ta isa masa tayi wanda kuwa yayi wanka to wannan wankan shine falala shi wannan hadisin sai nuna mana kamar wankan ba mai bane ba wajibi ina fata an fahimta tunda an ce mutumin da ya alwala ya tafi alwala tayi me ta wadatar da shi to wannan ɗan uwa malamai sun karjuna ilimi sosai akan abin da ya shafi wankan juma'a mai hukuncin sa wasu daga cikin malamai suna gani wajibi ne daga cikin su akwai malaman zahiriya daga cikin su akwai su ibnu uthaymin shi ma yana da wannan ra'ayin cewa duk mutumin da ya tafi masallaci bai wanka ba to ba a ce sallar sa ba tayi ba amma kuma ya saba Allah ina fata an fahimta yace saboda shi wankan ba sharadi bane na karba sallar juma'a amma wajibi ne idan ka bar shi ka je kai alwala ka karba masallaci to sai Allah ya tama ka jumhurul ulama wanda dukkanin mazhabobin na malaman fiqh guda hudu dukkanin su kuma sun tafi akan wankan juma'a sunna ce mustahabba sunna ce mai kyau da ake so mutun ya kiyaye ta bai kamata a ce haka kawai mutun yayi ranar juma'a tayi bai yi wanka ba ya tabbata sallah ya je sallah bai kamata ba amma idan mutun ya je yayi wankan yayi alwala sai tabbata sallah ya je sallah ta juma'a babu ne fi sallar sa tayi amma bai kamata ba su malaman da suke gani wajibi ne sun yi hujja daga cikin hadda waɗannan hadisan guda biyu da muka kawo akwai wani hadisi na sayyidina Umar yadda Allah ta kara tabbata a gare shi wanda lokacin khalifancin sa yana sallah yana khutba a kan minbari daya daga cikin sa bai shigo shine sayyidina Uthman ibn Affan da ya shigo a lokaci ya kore kware da gaske sayyidina Umar daya da khutbar ta sai ki tambaye sa cewa wani lokaci ne yanzu ba ana me yasa ka zo sai yanzu ake zuwa khutba yana tuma sayyidina Uthman sayyidina Uthman yake cewa ai wani aiki ne ko wani al'amari da ya shagaltar da ni ban yi tsayawa ma nayi wanka ba alula kawai ne to masallaci to sai sayyidina Umar kuma ya samu wani point a nan wajen sai ke cewa yanzu wan alula kawai kai baka wanka baka to masallaci bayan ka san manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a garin shi yace wanda zai jira na juma'a yayi sallar juma'a yayi wanka to sai malami suka ce tunda har ya tsaya da hudu ba sai mai inkarin abin da yake rashin wanka wannan yana nuna cewa abin da sayyidina Umar ya inkari akan sa wajibi ne to amma dai ra'ayin jumhur shine ra'ayin da yafi daidai wanka ranar juma'a ba wajibi bane amma sunna ce mai kyau baya kamata baya dacewa bai dace ba kawai mutum yayi alula ayi ta masallacin juma'a ranar juma'a bai kamata ba mutum zai wanka ne wani irin wanka za a yi shine irin wankan da ake na janaba irin wankan da ake na tsarki irin su ake mutum zai kamar yadda yake wankan janaba sai ya sa kayan sa ta masallaci sannan shi kuma wankan yan uwa ana yin sa ne dan sallar ba da ranar juma'a ba abinda nake nufi da wannan shine ana yin wankan juma'a dan sallar juma'a ba da ranar juma'a ba abin nufi idan aka sa ko ake sallar juma'a aka gama to kaga wancan wankan ko kai bai ba kenan an fahimta idan aka ce wanka ana yin sa ne dan wankan wanka ana yin sa ne dan ranar to kaga tun daga lokacin da rana ta bullo har zuwa lokacin da rana ta fada a ranar juma'a zaka iya me wankan amma aka ce zaka yi wankan ne dan sallar juma'a to ana yin sa ne daga lokacin da rana ta bullo zuwa lokacin da limami zai ce mai assalamu alaikum wa rahmatullahi ma'ana lokacin da mutum zai tafi masallaci kenan to zancen da yafi inganci ana yin wanka ne dan sallar juma'a ba dan ranar juma'a ba shi sa malami suka ce yafi kyau ma mutum yayi wankan idan zai tafi masallacin juma'a mubasharatan sama da a ce da safi yayi wanka ya fita harkokinsa daga sun ya zarce masallaci wannan idan mutum ya ka babu laifi yayi daidai idan mutum fita yake da wuri dan kasuwa ne shi to babu laifi sai ya wankansa irin wankan juma'a da shari'a ta bukata sannan sai ya tafi kasuwarsa da kasuwa kuma sai ya daure dumin sai ya tafi masallaci wannan babu laifi amma sai ya kasance kai kana nan sai lokacin da ake tafiya masallaci sannan kake fitowa ka tafi masallaci to bai kamata kai wanka tun da wuri ba ka bari sai zaka tafi masallacin sai ka wankan ka fito da kana gama shiryawa ko in ka fito masallaci zaka wuce wannan shine abin da yake daidai ina fata an fahimta saboda haka wanka ranar juma'a abu ne da yake mai kyau abu ne da yake mai muhimmanci kwarai da gaske shari'a ta bashi muhimmanci bai kamata a ce mutum ya bashi da gangan ba bai kamata a ce yadda wasu daga cikin mu suke yi ba mutum daga wajen sana'a sa kowace irin sana'a ce kawai sai kaga ya wani ma da kayan sana'a sa zaka ga to masallacin juma'a wani rigar sa duk fenti wani rigar sa duk bakin mai wani rigar sa duk kaza haka zai sa ta to cikin mutane zai yi sallar juma'a wannan ba daidai bane bai kamata ba tunda kaga sayyidina Umar ya tsaya yayi wa sayyidina Uthman inkari a gaban mutane to wannan ba karamin muhimmanci ne da shi ba kada mutum ya zai an ce ba wajibi bane ya ce to ai shikenan tunda ba wajibi bane me za a takura akan sa ya kamata duk abin da aka ce shari'a ta bada umarni akan sa barin akiya ne yanzu babu yadda zai a ce mutum zai je ganawa da wani babba a ce wani gwamna yana kiransa ko shugaban kasa ko wanda yake mutum tashi haka kawai mutum daga wajen aikin sa da bakakken da bakin mai a jikinsa ko da fenti kawai ya tafi wajen shugaban kasa ba za ta yi sai ya koma gida yayi wanka yayi kulliya ya sa kayan da suka kona kayan kyau ya fesa turare amma ba shi da mako sai ya ji ya aro sannan ya ji ya gane da babba kai ko wajen ko sirkin sa ne kira shi sirkin sa ne yace yana son ganin sa ba zai je masa aka sai akwai mutum ya mutum zai je gaban Allah madaukakin sarki zai yadda ya ga dama bai kamata ba a ranar da take mafi tsada a cikin ranakun mako ita ce ranar Juma'a idin sati sati wanda sau ɗaya ake yin shi a sati a ce mutum a kowace shiga ya ga dama kawai zai sallah aka bai kamata ba yanwa ya kamata a ce muke yi Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan hadisi rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa qala hadithun hasan وعن سلمان رضي الله عنه قال حديث نغا بان كربوش daga سلمان رضي الله تعالى تبته ا غريشي تي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مزن الله تيرا da aminci tsiyar tabbata a gareshi yace la yaghtasilu rajul yawm aljumaa mutum ba zai wanka ba ranar juma'a wa yatahharu mastata'a min tuhuri ya tsarkake jikinsa abinda ya sawaka na tsarki na tsafta yayi wanka kenan wayadahinu min duhunihi ya shafa man da yake da shi wanda ya mallaka aw ya masu min tibi baitihi ko ya shafa turaren da yake da shi aka ce turare ya shafa kowane irin turare da zai ba mutum daddadan kamshi haka annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi fada saboda ba a so mutum ya shiga cikin mutane musamman wani taro mai albarka yana bashi bashi bai kamata duk wani kanshi ko wani wari mara kyau kamata yayi kawo da shi ka shiga cikin mutane yadda kowa zai iya kusantuwa kusa da kai mu'amala da kai ba tare da ya damu amma ka cutar da mutane mutun ya zo kusa da kai ya zauna yana kawo da kai ka cutar da mutane annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi cewa duk mutumin da ya ci tafannuwa kada ya zo masallacin su wanda ya ci albasa ko tafannuwa bakin sa yake warun su annabi ya ce kada ya kusanto masallacin mu fala qariban nan masjidan haka annabi ya faɗa kada ya kusanto masallacin mu to kaga in aka ce tafannuwa da albasa wanda abubuwa ne da muke ta'ammali da su da kullu abubuwa ne masu amfani amma suna da wani wari da suke fitarwa bai kamata ka ci su da wani warin ka shigo cikin mutane ba ya kuma irin warin da mutum yake dauke da shi wanda mutum bai wanka ba ko ya ta'ammali da wani abin da yake haifar da wari mara kyau ya shigo cikin mutane a bai kamata ba ɗan uwa wannan mu kiyaye ba dole sai sallar juma'a ba duk mu'amalar da zakai da mutane bai kamata ka rinka cutar da mutane lokacin da ka shigo cikin mutane mutane suke kawo da kai saboda suna jin kunya ka ba su iya gaya maka ba wallahi ka cutar da su kuma sai Allah ya tambaye ka wallahi ka cutar da su ko sai Allah ya tambaye ka ko jikinka ne yake wari ko bakinka ko ni sashi na jikinka dole ne ka tsaya ka tsaftace shi domin mai Allah kalla ka zauna da mutane lafiya ba tare da ka cutar da su galibi ba ma damuwa da irin wannan mutum tunda kawai sallah zai je kawai zai je ko a wanne ne yake yin sallah saboda haka ya kamata a ce mutum idan yaje masallaci ranar juma'a ya samu kaya masu kyau ya sa sannan yayi wanka ya shafa man da yake da shi ya samu turaren da yake da shi duk nau'i nau'i na turare ko turaren ya yake rasu na turaren da ake turarawa ko turaren da ake fesawa yanzu alhamdulillah zamani ya zo da abubuwa kala kala kashin turare ko ina da akwai turare akwai turaren da a jiki ake shafa shi akwai turaren riga akwai turaren hannu akwai turaren gashi kai akwai turaren baki ma yanzu kana bukata akwai turaren baki na ɗan gayi wanda idan ka bude bakin ka sai ka fesa shi kenan duk da akwai saboda haka kamata ya ce mutun ya tsaftace jikinsa kamar ita masallacin juma'a saboda annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yace hatta mala'iku suna cutuwa da abinda dan adam yake cutuwa da shi mala'ikun da kake tare da su idan kana cikin wannan halin na kazanta wallahi kana cutar da su ba wai ko ba ma mutane yan uwanka ba mala'iku haka annabi faɗa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin hadisin muslim innal mala'ikata tata'azza bima yata'azza bihi banu adam mala'iku suna cutuwa da abin da dan adam yake cutuwa da shi na wani to shi sai ya kamata mu kintsa kanmu kan mu ta masallacin juma'a thumma yakhruju annabi yace sannan ya fita fala yufarriqu bayna ithnayn lokacin da yaje masallaci baya raba tsakanin mutum biyu me ake nufi da wannan mutane suna cikin sauyi zai ya bude tsakanin wannan da wannan ya wuce ya bude tsakanin wannan da wannan ya wuce ya ce sai ya je can sun gaba ya zauna wannan shi ma cutarwa ne sai Allah madaukakin sarki ya tambaye mutum akan wannan ɗaya daga cikin abinda zai kai shi ya samu abinda zai samu wanda zama ambata ƙarshe shine kada ya haka me ya hakan kada ya rinka raba tsakanin mutum biyu sau ya haku kai ka zo daga baya me yasa baka zo da wurba muka ce dole sai an buɗa maka malam assalamu alaikum zan mutu assalamu alaikum ka buɗe wancan sai ka je can gaba sai ka samu je ka zo mutane duk ka takura musu mutum ya zo da wurin tun karfe 10 yake masallaci kai kuma ka zo karfe 1 saura ko kuma karfe 12 ka ce dole sai ka zo inda yake na gaba ya zo na yi zaman sa daidai yadda zai iya zama bai takura ba ka je ka takura masa ka matse shi ba sallah ake ba kuma ba amma ka matse shi kafa shi duk tayi tsami wannan ka cutar da shi kuma sai Allah ya tambaye ka akan wannan abin da ka aikata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace fala yufarriqu baina ithnaini thumma yusalli ma kutiba lahu sannan mutun ya sallaci abinda aka rubuta masa zai sallata abinda ake nufi da wannan shine sallolin nafila na ga mana wancan satin cewa ita sallar nafila da ake kafin sallar juma'a ba ta da adadi kamar yadda annabi ya faɗa cikin wannan hadisi cewa thumma yusalli ma kutiba lahu abinda aka rubuta masa zai sallata raka'a biyu zakai raka'a hudu raka'a shida takwas goma sha biyu ba adadi tun daga lokacin da ka shigo masallaci idan ka ga dama har sai lokacin da limami ya shigo kana ta nafila ya halatta ina fata an fahimta ya halatta haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gareshi yace thumma yusallima kutiba lahu thumma yunsitu sannan kuma ya ja bakin sai ya shuru idan aka fara hudu kada ya magana ana yin shuru ne lokacin da limami ya fara hudu kamar yadda annabi ya faɗa idza takallama al-imamu idan limami ya fara magana me yake nufi da magana anan ita ce khutba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gareshi yace ba za ka aikata waɗannan abubuwan da muka ambata ba illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal juma'ati al-ukhra face sai an gafarta masa tsakanin wannan juma'ar da juma'a da ta gabata duk abin da ya aikata na zunubai kananan ayati Allah madaukakin sarki zai tattara gaba ɗaya sai a gafarta masa kun ga wace irin rahama ce wannan abubuwan da duka aikata na zunubai wanda ka sani ma da wanda ba ka sani ba dai Allah madaukakin sarki zai tattara shi da an gafarta maka gaba ɗaya rawahu al-bukhari wannan hadisi imam al-bukhari ya fitar da shi wa an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga sahabi abu hurairah da Allah ta tabbata a gare shi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقيقة من ذن الله إرادة أمن تسأر تبتع غريشيتي من اغتسل يوم الجمعة وان دي وانكا ران الجمعة كنت أنا أرمي ميتة بتم وانكا سبو دمه من تنسى غسل الجنابة وانكا إرن الجنابة وانكا إرن الجنابة شين أبن دنا أمبتع بايا وان دي وانكا ران الجمعة وان إرن وانكا غسل الجنابة وانكا إرن وان دككي إدن جنابة تاساميك شين أبن دا أكي نبي ثم راح في الساعه الاولى سنن يتفى مسلاتي دوري a lokaci na farko faka annama qarraba badanaj annabi tsirada aminci tsara tabbata a gare shi yace za a bashi lada kaman ya nemi kusancin Allah ta hanyar ya samu raƙumi ya yanka shi ko a soke shi a raba wa naman sadaka ga ƴan uwa bana ladan da zaka samu shine kamar kayan karaƙumi kai sadaka da nama wa man raha fi sa'ati thaniya wanda ko ya tafi masallaci a lokaci na biyu faka annama qarraba baqaratan shi kuma za a bashi lada kamar yayin sadaka da naman saniya kamar ka samu sa ko saniya ka yanka kai sadaka da naman ladan da za a ba wanda sadaka da naman saniya gaba ɗaya shi za a baka bai kai tafiya masallaci amma a lokaci na biyu ba lokaci na farko ba amma raha fi sa'ati thalitha wanda ya tafi masallacin juma'a a lokaci na uku faka annama qarraba kabshan aqra za a bashi lada kamar yayin sadaka da naman rago ragon ma ba ordinary rago ba karo in aka ce karo shine irin katar ragon nan mai abin nan kaho anan dade shine ake ce masa aqra babban rago to kamar ka siyo shi ne ka je kasuwa ka sa kudin ka masu yawa ka siyo shi ka yanka shi ka raba wa naman wa talakawa kowa ya ci saboda Allah to ladan da za a baka shi wa man raha fi sa'ati rabi'a wanda ko ya tafi masallacin juma'a a lokaci na hudu faka annama qarraba dajajatan shi kuma kamar yayin sadaka ne da naman kaza ka sai kaza guda ɗaya ko zakara ka yanka shi kai sadaka da shi to shi ma kaza a baka ladan wa man raha fi sa'ati al-khamisa wanda ya tafi masallacin juma'a a lokaci na biyar faka annama qarraba baydatan shi kuma za a bashi lada kamar yayin sadaka da kwai kwai kwalli ne kawai kamar ka so kwai ka je ka ba da shi sadaka ka kira wani ka ce ga wannan sadaka to haka za a baka lada sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace fa idza kharaja al-imam idan limami ya fito a daga gida ya shigo masallaci dan yin huduba hadaratul malaika malaikun da suke daukar rijista waɗancan sunaye masu zuwa lokaci na farko da lokaci na biyu da lokaci na uku har zuwa lokaci na biyar suma sai su nannade waɗannan takadduna su da suke rubutu akan su sai su zo su zo na yasi ne suma za su saurara abin da limami zai faɗa na huduba yanzu duk wanda ya zo bayan limami ya fara huduba ba shi da ko kai ba ka da shi ko kai da ake samu kai ba ka da shi Allah ya kyauta yastami'una dhikra za kuma su zauna zan saurare mai zikiri mai ake nufi da zikiri annan shine huduba wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito qawluhu ghuslul janaba fadin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yace yawmal juma'ati ghuslul janaba ay ghuslan ka ghuslul janabati fi sifa wanka kamar wankan janaba a sifar sa amma ba wankan janaba bane sai dai irin sa ne da kuma wannan hadisi shi ma yana mana jan hankali da kwaitarwa ne akan tafiya masallaci da duku-duku idan kuka kalla za ku ga nawa aka raba lokacin biyar aka raba shi to abinda za mu yi shine daga lokacin da rana ta kullo daga lokacin da rana ta fito zuwa lokacin da limami zai hawa kan minbari sai mu raba lokacin gida biyar an gane daga lokacin da rana ta fito zuwa lokacin da limami zai hawa kan minbari sai mu raba lokacin gida biyar kamar daga washe zuwa washe kenan zamu dauka eh bakan zuwa 12 idan masallacin da kike sallah da wuri ne ko yawa sai kaga duka lokacin bai fude tsakanin su awa 1 ba ko awa 1 da rabi ko bai fa kaga wanda ya tafi karfe 8 wanda ya tafi karfe 8 9 da rabi wanda ya tafi misali 10 da rabi wanda ya tafi 11 da rabi wanda ya tafi 12 da rabi da zaran limami ya hukun minbari ya busa lasfiqa ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi malaikun da suke wancan register kowanne zai nade takardar sa sai kuma gefe shi maje sauraron hudba yanzu mu kuma duk da muka zo daga baya babu abin da zamu samu sai dai kawai zaka samu sallar juma'a zaka samu lada kai tattaki daga gidanka ka to masallaci wancan takun da ake samu lada akan shi zaka samu sallar juma'a ka sauke noyi amma wancan garabasa sadaka da rakumi sadaka da saniya sadaka da rago sadaka da kaza sadaka da kwai kai baka da shi ina fata an fahimta kaga ana saka cin kenan da yawa muna rasa shanu da yawa da rakuma ware da gaske ana rasa dan zaga galibi mutum yana gefe yana hirarsa ko yana wani abu wanda ba shi da wani muhimmanci wani ma sai ya daidaita lokacin da aka fara iqama wallahi sannan zai tura gudu zai sai sallar juma'a sai a fara iqama wani zai ce wai shi huduba ce bayan shi wai dadewa ake ana huduba baya sai sarar huduba shi yasa ba zai zo ba sai an tabbata da sallah to ba karama asara mutun yake wa kansa ba karama asara mutun yake yi ba Allah madaukakin sarki ya samu dace dan uwa sai mu dage duk abinda shari'a ta faɗaitar da mu wajen samun lada da falala barin kaji a jikin muna so mu same shi kamar yadda kake so ka samu abin da yake na duniyar yadda ka san idan ana gasa ta takara samun kuɗi ko wani abin da dan adam yake son sa a duniyance zaka tsaya ka jajirce wajen ka samu wancan abin to abin da yake na lahira shi yafi cancanta a ce ka tsaya ka same shi yanzu na tabbatar cewa idan da cewa akai zuwa masallacin nan da farko wanda ya je da farko zai samu naira miliyan 1 wanda da lokacin nabi ya samu 500 lokacin na uku 250 lokacin na hudu 100 lokacin na biyar 50 dan Allah ya kuke gani dan Allah za a samu ne zai lokacin nabi za a samu lokacin nabi tsakani da Allah kana ganin miliyan ka sauko zuwa 250 da wahala Allah da wahala ko baka da lafiya sai ka sa alkaita Allah ku to abako kallon yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi jera abu lada kamar kayan karatu mai kai sadaka amma babu wanda yake lura da lura da ka je karfe 8 masallacin juma'a kaga waye za ka gani a ciki ba za ka gani a ciki wanda za ka gani sai dai tsofaffi Allah ya kara musu lafiya su za ka gani ko amma mutashi yana can shi ba yanzu kuma ma bacci yake a lokacin bayan juma'a Allah ya shirye mu dan uwa ina gani zamu dakata anan saboda lokacin sallah ina so mu karasa babin gaba daya amma lokaci ya za insha Allah ta'ala sai mu bari sati mai zuwa idan Allah ya kai mu sai mu karasa wa alaikum assalam wa rahmatullah
aka wallahi ta kuma da sallar juma'a
na'am
za ka ga ana sahu
na'am
lokacin da sahu ya cika ya fito wannan sahu
na'am
sai ki ga wani daga cikin wanda yake gudanar da sallar
juma'a
yana daga gurin kuma anan
eh
yana kira wani da yake cikin ko mutum da ya haka
na'am
dan
a cikin wannan gurin sai ga mutum ya ci ko kuma shi wanda yake tsallakawa eh wannan tsallaka mutane din bai kamata ba gaskiya bai kamata ba idan ya kasance akwai khalal asawu akwai inda aka bari to wanda suke bayar su matsa su tike wannan inda aka bari din shi wanda yazo daga baya sai ya tsaya inda yake inda ya samu amma tsallake mutane bai kamata ba gaskiya wannan baya yana daya daga cikin abinda Annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi sai mutun ya guje shi zai samu gafaratun da ake samu ta sati sati idan mutun ya koda kai sallar juma'a fa sai fa ka cika wadancan sharadan sannan Allah madaukakin sarki zai gafarta maka zanubinka daga juma'a zuwa juma'a amma matakar baka cika wadancan sharadan ba to baka ciki haka hadisi ya nuna sannan su irin wadanda suke kirawo mutane kuma su wannan babu na PC ishara kamar yadda muka bayani a baya amma magana ba ta halatta ba ko da aikin hizba kake a masallaci kana sa mutane a so bai kamata kai magana ba daidai bane babu laifi ishara ka rinka nuna mutane ga inda suke zauna da sauransu amma magana wannan ba ta cikin abin da ya kamata Allah ya sa mu dace na'am bismillah
additionally akwai mutane da suke amfani da tare ne da kafin
na'am
ko da ba su da juma'a
na'am
ikra abin ya kace shi
na'am
sai ka zo kana kusa mu kuma za a tashi da kusa da kake cikin yaran gida
to shi shi turare ka san kowa akwai irin wanda yake kayatar da shi kowa akwai wanda yake gani in ya sa shi ya fi masa hukunta masa rai maybe wanda wani yake so wani baya san sa ban sani ba ko akwai turaren da yake iya cutar da mutum idan an sa idan akwai wannan to bai kamata mutum ya sashi ba amma da inda kanshi ne kawai wannan ina gani ba matsala dan mutum ya sashi akwai irin turaren da ake ce masa ko turaren aljinnu ne ko me wannan turare da aka ji har shigan ma kai yake to irin wannan gaskiya bai kamata a rinka amfani da shi ba amma dai normal turare dan kanshi inda kanshi ne wannan ba matsala dan mutum ya amfani da shi insha Allah ta'ala saboda galibi gaskiya kowanne dan adam akwai irin nasa ko irin nasa yadda abinda yake kayatar da shi wajen sanya turare ko tufa ko abinda ya kamata haka saboda ka dan abin wani bai kayatar da wani ba kaga ba za a ci kare amfani da shi ba inda kanshi ne kai wannan babu ne amma inda in mutum ya sa zai iya cutar da wani to duk abinda zaka yi cutar da dan uwanka wannan bai kamata ba Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka fadi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya fi mana وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ولا حول ولا قوه الا بالله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الله يسعدك على الخير